Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba 16 ga watan Janairun shekarar 2019 akan mitoci 40-49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Dal Duniya. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba, Baba Yako Makeri ne tare da Sarfila Hashim Gumal. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanin labarai.
Prime Minister Britania Theresa May ta fuskanci babban koma bayan da majalisun ciki har ƴan aware sama da 100 suka wato daga jami'iyyar ta suka kyamincewa daftarin yarjejeniyar ficewa da kungiyar tarayyar Turai. Kungiyar Al-Shabab ta fito ta dauki alhakin harin ta'addanci da aka yi jiya Talata a wani otel a babban birnin Nairobi na kasar Kenya. Haka kuma kasashen Rasha da Amurka sun ce babu wani cigaba a tattaunawar da ake na shirin ficewar Washington daga yarjejeniyar makaman nukiliya ta 1987.
To kanan labaran kenan, bayan ku kun gaba jin labarai za ku ji wasu 'yan Najeriya suna mai da martani akan nada sabon sufeto general ɗan sandan Najeriya Muhammad Abubakar Adamu.
Ya yi rantsuwar da cewa ba zai nuna bangaranci ko bambanci ba idan an ba dan arewa a ba ɗan kudu. Dan arewa su suka mamaye ko'ina, za su ga cewa ai dole domin shugaban ƙasa ne shi dan arewa shi sa yake zaben nashi.
To shugaban majalisar ministoci Italiya Giuseppe Conte ya kai ziyara a jamhuriyar Niger kuma ya tattauna da mahukuntan kasar akan wasu muhimman batutuwa. Madina Dauda kuma na tafi da shirin demokradiyya a yau, amma sai mun fara jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fata an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. Jiya Talata, Prime Minister Britania Theresa May ta fuskanci babban koma bayan da 'yan majalisu ciki har da 'yan aware sama da 100 daga jami'iyyarta mai mulki suka kyamincewa da daftarin yarjejeniyar May na ficewa daga kungiyar tarayyar Turai. Wannan koma baya da gwamnatin ta samu zai mayarwa da Britania hannun a ugu bayan da ta ware ranar 29 ga watan Maris domin ficewa daga kungiyar tarayyar Turan. 'Yan majalisu 202 ne kawai suka amince da daftarin, yayin da 'yan majalisu 432 suka kada ƙuri'a kin amincewa. Wannan kuma baya da aka samu ana kwatanta shi ne da irinsa da aka taɓa samu a baya tun shekarar 1924, lokacin da Prime Minister Ramsay MacDonald ya sha kai da ƙuri'ar da aka kada da 169, lamarin da ya haddasa rugujewar gwamnatinsa da kuma babban zaɓe da ya sha kai. Bayan da aka kada ƙuri'ar, May ta yi kukan cewa zaben bai nuna musu komai ba akan abubuwan da za su amince kan ficewar Birtaniya daga tarayyar Turai. Kungiyar Al-Shabab ta fito ta dauki alhakin harin ta'addanci da aka kai jiya Talata a wani otel mai haɗe da rukunin ofisoshi a babban birnin Nairobi na kasar Kenya. 'Yan sanda sun ce akalla mutane 15 ne suka rasa rayukansu, kuma har yanzu ba a gama tantance yawan mutanen da suka raunata ba. Wani rahoto ya ce cikin waɗanda suka mutu akwai wani ba'amurke da wani ɗan Birtaniya a ciki. Ministan cikin gida na Kenya Fred Mashiange ya ce yanzu zaman lafiya ya dawo, an samu kwanciyar hankali, amma duk da haka an ji ƙarin harbe-harben bindiga 'yan sa'o'i bayan da ministan ya yi wannan magana. An kai harin dai da Azhar lokacin da aka fara jin ƙarin fashewar a wajen wani banki. Wani ɗan ƙuna baƙin wake kuma ya tayar da bam a cikin otel ɗin. Ana iya ganin 'yan bindigar hudu a wani hoton bidiyo suna tafiya a harabar ginin, inda ɗaya daga cikinsu ya tsaya ya buɗe wuta. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kotun manyan laifuka ta duniya da ake kira ICC a takaice ta wanke tsohon shugaban kasar Ivory Coast Laurent Gbagbo daga laifukan yakin da ake zargin shi da su. Wannan hukunci dai ya sake mayar da masu gabatar da kara a kotun ICC baya shari'a farko kan tsohon shugaban kasa.
For all these reasons, the chamber by majority hereby decides.
Tsohon shugaban na Ivory Coast ya yi shiru yana sauraron yanke hukuncin kotun ICC, amma magoya bayansa na ta murna da ihu, lamarin da ya tilasta alƙalin kotun yin magana da ayi shiru. kotun ta wato ta samu masu gabatar da kara da gaza wajen tabbatar da isasshiyar shaida da hujjoji akan Babu da sauran waɗanda ake tuhuma da tsohon ministan matasa Charles Blaygood. Gaba-gabar da magoya bayansa an kawo ƙarshen faɗan da ake daɗe ana yi aƙalla zuwa yanzu, sai dai masu gabatar da ƙarin za su iya ɗauka ƙara a kan hukuncin kotun. Fiye da mutane 300,000 aka kashe a ƙazamin tashin hankalin da ya ɓarke a ƙarshen shekarar 2010 da kuma farkon shekarar 2011 a lokacin da Bagbo ya ƙi ya amince da cewa Alhassan Watura ne ya lashe zaɓen. Mutumin da shugaban kasar Amurka Donald Trump ya zaɓa don zaman sabon babban attorney general na ƙasa William Barr ya alƙawarin kare mai bincike na musamman akan Rasha daga matsin lamba na siyasa da kuma ɗaukar mataki kan yadda Trump ke alaƙanta da binciken da ake yi wa masu da wasu na kusa da shi kan dangantakarsa da Rasha da cewa bai ta da ƙulli ne. Da yake magana gaban kwamitin shari'a na majalisar dokoki, Barr ya ce ban yi imanin cewa binciken da Robert Mueller yake gudanarwa bai ta da ƙulli ba ne, ya kuma ƙara da cewa shi zai bar binciken da ake ci gaba har ƙarshe kuma a fitar da sakamakon binciken ga jama'a da kuma majalisa. 'Yan jam'iyyar Democrat dai sun daɗe suna nanata muhimmancin mai riƙe wannan muƙami na attorney general ya zamanto mai zaman kansa. Daga ƙarshe jiya Talata a ƙasashen Rasha da Amurka suka ce babu wani ci gaba a tattaunawar da ake kan shirin ficewar Washington daga yarjejeniyar makaman nukiliya ta 1987 saboda abin da ta ce Rasha na karya dokokin yarjejeniyar. Yarjejeniyar da aka samar wajen shekaru 30 da suka gabata ita ce ta ƙayyade makamai masu cin gajeren zango. Shugaban ƙasa Donald Trump dai ya ce Amurka za ta fice daga yarjejeniyar ranar 2 ga watan Fabrairu saboda kare ƙa'idojin da Rasha ta yi. Amurka ta buƙaci Rasha ta lalata makamai masu linzamin da take ganin sun saba wannan yarjejeniyar. Sai dai ministan harkokin wajen Rasha Sergei Yakov ya ce Rasha na ta yin ci gaba da zaman tattaunawa amma har yanzu babu amsa daga Amurka.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tun bayan da shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya rantsar da sabon sufeto janar na 'yan sandan Najeriya Muhammadu Abubakar Adamu, ƙwararru a Najeriya na ci gaba da tafka muhawara a kan cancanta ko rashin cancanta da ci gaba na naɗa jagororin tsaron ƙasar daga yankin arewacin Najeriya. Ga rahoton Hassan Maina Kaina daga Abuja.
Da yake amsa tambayoyin manema labarai a fadar shugaban kasa ta Asorok da ke nan Abuja, sabon sufeto janar na 'yan sandan Najeriya Muhammad Abubakar Adamu ya ce sarai yana sane da irin kalubalen da ke gabansa kamar matsalar satar mutane da neman kuɗin fansa da sauran nau'o'in ta'addanci da ke ci gaba da addabar Najeriya a halin yanzu, wanda ya ce zai aiki tukuru don kawo ƙarshensa. Sabon shugaban 'yan sandan Najeriya wanda ɗan asalin jihar Nasarawa da ke tsakiyar Najeriya ne, tuni dai wasu 'yan Najeriya suka fara ƙorafin ganin yadda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ke ci gaba da nanaɗa 'yan arewa a madafin tsaron ƙasar. Barista Yakubu Sale Bawa wani lauyan tsarin mulki ne a Najeriya.
A duba, a yi adalci, a yi gaskiya. Ni kaina na fara wannan karan za a samu aiki daga kullu. Ina cike da mamaki ƙwarai da gaske ganin cewa an ce ɗan arewa ne aka ƙara maidawa. Dan mutane suna ta magana. Saban ƙasa shi yake da iko ya zaɓi wanda yake so ya zaɓa. Amma kuma dole zamanto ya tunanin cewa ya yi rantsuwar da cewa ba zai nuna bangaranci ko bambanci ba. Idan an ba ɗan arewa a ba 'yan kudu, ɗan arewa su suka mamaye ko'ina, za su ga cewa ai dole domin shugaban ƙasa ne shi ɗan arewa shi yasa yake zaɓen nashi. Lokacin Goodluck Jonathan ba haka aka yi ba, amma a wannan gwamnatin gaskiya shi ne za ka ga cewa arewa tana da fifiko fiye da kudu. Najeriya ta kowa da kowa ce, akwai ɗan kudu wanda yake ya cancanta his competence shi ma a ba shi, ba dole sai 'yan arewa ba.
Ƙoƙarin da muka yi don jin ta bakin jami'an gwamnatin bai nasara ba.
amma a cewar Farfesa Muhammad Tukur Baba, wani kwararre kan sha'anin tsaro, bai kamata a yi rigama la masallaci wurin sukar wannan nadi ba.
Irin wannan nadin zai yi wuya mutum na bayan fage mu yanke hukunci, don ya yi la'akari ne da wasu bayanai da shi yake da shi da ni da kai bamu da shi. Na tabbata ya duba cancantan mutane da yawa da zai iya nadawa ga wannan mukami. Dokan ƙasa ya ce ya kamata duk naɗe-naɗe da za a yi la'akari da bambance-bambance na ƙasar nan, amma bai ce lalle in za a yi kaza dole a yi canji mai na wannan ba. An ce ne a duba duka. Lalle so da yawa daga cikin jami'an tsaro yan arewa ne, amma abin da za a yi la'akari da shi shin wanda aka nada ya cancanta.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan Mainakaina. Har yau dai akan batun nadin Sufeto General ɗan sandan Nigeria, wakilinmu a Abuja Umar Faruku Musa ya tattauna da wasu masu ruwa da tsaki a harkan ɗan sanda da tsaron Nigeria akan nada sabon Sufeto General. Da farko ga hirarsa da Hajiya Naja'atu Muhammadu.
To daman hurumin sa ne, mu ba mu da iko da wanda zai nada a matsayin IG, amma dukkan abin da ke kasa da IG shine wanda yake muke da iko akai. To amma ina tabbatar maka da cewa ba ma commission din mu ba. Kasan nan ga baki daya kowa muna yake ana yi wa Allah godiya. Because yanzu mun gane cewa an dauko hanyar gyaran abubuwa a kasan nan, musamman abin da ya shafi harkar tsaro wanda ya tafi addabar kowa a cikin kasan nan a yanzu.
Ya kika ga wannan sabon Sufeto General din zai magance matsalar satar mutane da kone-konen ƙauyuka da matsalar fashi da makami da kashe-kashen mutane da ya zama ruwan dare musamman a arewaci ta yamma a Najeriya?
Da yawa daga cikin abin da janyo ma abin wannan ta'addancin da ake da gurɓacewar da lalacewar harkar tsaro, ai saboda wato cin rashawa da cin hanci ne. Za ka ga da yawa ana raɗe-raɗin cewar soja da 'yan sanda da kansu suna cikin wannan harkar. To abin da kuma yake faruwa shine idan shugaba yake rubabbe in kai ya lalace duk gangan jiki ta lalace, kuma ana zalunta su 'yan sandan da ya kamata su ba da tsaro da kansu. Abubuwan da suka duka faruwa a da kenan. To idan Allah ya taimake mu shi wannan yanda ake masa kyakkyawan zato zai zauna ya yi aikin tsakaninsa da Ubangijinsa, to ƙasar za ta gyaru.
Hajiya Najatu Muhammad kenan, ɗaya da cikin kwamishinonin da ke kula da ayyukan 'yan sanda ta Najeriya. A waje ɗaya wani tsohon kwamishinan 'yan sanda na Najeriya wato Abubakar Tsab ya yi min ƙarin haske dangane da irin matakan da ya kamata a ɗauka domin a samu nasarar wannan yaƙi da ta'addanci da yake haddabar arewacin Najeriya a halin yanzu.
Ba za a samu impact na shi sabon sojojin police yanzu ba. Abin da ya kamata a yi a lokacin mutane da yawa a cikin aikin ɗan sanda a training nasu. Yanzu dai aikin kawo mutanen nan masu sata mutane ma ciki zafi kana bar shi a hannun 'yan sanda kurum. Duka security agencies din nan su zama involved. Duka the civil defense, the police, the army, duka zama involved a penetrating wuraren nan duka. Za a same su.
Ko me yasa ba a ɗauki mutane aiki kuma aka haɗa ƙarfi da sauran jami'an tsaro na ƙasa ba domin a yaƙi wannan matsalar har ta zo tana neman fin ƙarfin jami'an tsaro na 'yan sanda?
Akwai discipline sosai, za su aiki sosai. In an sa su aiki ana zuwa a duba aikin suke yi. Amma ka sa su kurum babu welfare, ba allowance, ba kayan aiki da shi ka bar school ka ce su je su ka mutane, ba za su iya ba.
Abubakar Tsab kenan, tsohon kwamishinan 'yan sanda a Najeriya, a tattauna da nai da shi. Bani shuwa Muhammadu Buhari yana da sabon Sufeto General 'yan sandan Najeriya. Umar Faruku Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Tuba da la'a gaida Umar Faruku Musa. A jamhuriyar Nijar kuma shugaban majalisar ministocin kasar Italiya Giuseppe Conte shine ya kai ziyara a kasar inda ya tattauna da mahukuntan kasar akan wasu muhimman batutuwa kafin ya gana da jami'ai a hukumar kula da bakin haure ta kasa da kasa wato ta IOM. Ga su lamuni barma da ƙarin bayani.
Niger ha un ruolo centrale, direi strategico, per la sicurezza e la stabilità del Sahel.
Shugaban gwamnatin Italia Giuseppe Conte kenan a taron manema labaran da suka kira da mai masaukin baki Muhammadu Isuhu na Niger a yayin wannan ziyara da ke matsayin ta farko tun bayan da kasashen biyu suka bude sabon babin hulɗar diplomasiya wacce ta tahallaka akan maganar yaƙi da ta'addanci da yaƙi da kwararar bakin haure safarar makamai da miyagun ƙwayoyi yana mai cewa kawo yanzu aiki ya yi kyau saboda haka ya zama wajibi a jinjina wa shugaba Isuhu in ji shi
pensare di contrastare il fenomeno dei flussi migratori
shugaban kasar Niger wanne ya nuna gamsuwa da gudunmuwar Italia wajen samun nasarorin wannan yaki ya bayyana cewa muddin ana son cimma gurin da aka sa gaba akan maganar yaki da kwararar bakin haure zuwa Turai to dole ne a taimaka wa Afirka fita daga kangin talauci sannan ya zama wajibi kasashen yammaci su daina daukan wannan nafiya a matsayin wani rumbun dibar ma'adanan karkashin kasa
si on veut mettre fin à la migration il faut que l'Afrique cesse d'être un simple réservoir de matières premières.
Shugaban gwamnatin ta Italia ya sha alwashin cewa kasar sa za ta ci gaba da tallafawa jamhuriyar Niger wacce yace tana da matukar muhimmanci a yau wajen tabbatar da tsaro a kasashen Sahel da yankunan arewaci da gabastin Afirka har ma da nafiyar Turai kanta. To koya gwamnatin ta Niger ke kallon wannan aniya? Malam Kallahan Kurau shine ministan harkokin wajen wannan kasa.
Sun sani in Libya babu kwanciyar hankali to Niger har kullum ba a kwana wadda aka so. Su da kansu can babu kwanciyar hankali to ya dauki alkawalin ya kara kama ma Niger wannan yaki da yancin rani suke tahiya Turai. Ya ce zai kara ba da gudunmuwa ko da dai mun san shi na tai. Wannan yaki na ta'addanci tuni kahin ma ya zo an aiko wasu kudi masu dindin yawa wanda suka ce sojin Niger da a cikin jisan Sahel su kara kayan aiki domin su kara kare kansu su ci nasara.
Giuseppe Conte a ƙarshen wannan ziyara ya leƙa ofishin hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da ƴancin rani wato OIM kafin daga bisani ya je ofishin hukumar UNHCR mai kula da ƴan gudun hijira domin jinjina wa ƙoƙarin jami'ai a waɗannan fannoni. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Salamu Muni Barma waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ko karfe 12 ne da minti 17 na dare ga kuma shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Makonni biyu da suka wuce, mun fara da yin bitar dokar zaɓe ta shekara 2018, inda muka yi ɗaɗɗaya da abubuwan da dokar ta ƙunsa. Sannan a shirinmu na biyu, muka duba bambance-bambance da ke cikin dokar zaɓe ta shekara 2010 da kuma shekara 2018. A shirin namu na ƙarshe akan dokar zaɓen, yau za mu tattauna akan takun saƙa da ta kunno kai tsakanin Majalisar Dokokin Ƙasar da kuma Shugaba Muhammadu Buhari. A daidai lokacin da ya kisa hannu akan gyararren dokar zaɓe ta shekara 2018, ko majalisa za ta iya amfani da ƙarfin ikon da kundin tsarin mulki ya bata ta amince da dokar? Ni ce Madina Dauda. To jama'a, assalamu alaikum. Yau ina tare da baki guda biyu. Akwai Alhaji Ibrahim Musa na kungiyar Global Watch Against Corruption and Bad Leadership Initiative, wadda zamu iya fassara ta a takaice kungiya ce mai zaman kanta mai sa ido a harkar cin hanci da rashawa da kuma ci gaban kasa. Sai kuma Comrade Nasiru Kabir, jami'i a kungiyar Kwadago ta kasa. Ina muku maraba da zuwa dukanku.
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Zamu yi duba da wannan dokar zabe da majalisa ta mika wa shugaban kasa, kuma amma bai sa hannu ba, yace ba zai sa ba. Ibrahim, bari in fara da kai. Kana ganin wannan majalisa ta 8 akwai rawar da za ta taka wajen amincewa da wannan dokar kuwa?
Eto, ina ganin ita majalisa ta tsaya ta duba ta gani al'umman kasa ne suka zabe ta, kuma su yi dokoki wanda al'umman kasa za su amfana. Kuma rashin sa hannu da shugaban kasa yake a wannan doka hurumin sa ne tsarin mulki ya bashi dama. Sannan kuma ba laifin shugaban kasa bane ayi kurakurai a meka masa, saboda wannan doka ya kamata kafin doka ta je gurin shugaban kasa sai ta bi mataki har guda uku a na hudu ne yake zuwa gurin su abin nan. Sannan bana jin wannan doka za ta samu karbuwa a wurin ƴan Najeriya la'akari da zargi da akewa majalisar dattijai tun shugabancin ta na farko da kusan kumbiya da dabara da wayo da damfara aka samu wannan shugabancin. So yanzu ma za a ga kasancewar abin da yake faruwa a siyasar kasar nan wata damfara ce majalisar suka hada, saboda zaki ga masu goyen bayan wannan dokar MPDP sun fiwa wata damfara ce aka hada wacce ainihin za a yi wa sauran al'umman Najeriya damfara domin a samu mulki ta bayan gida, wanda wannan ba tsari ne na demokradiya ba. Kuma kasu manta a cikin zaben da aka yi tun zamanin su Sardauna da ake magana zuwa yanzu babu wani zabe wanda duniya ta fito ta ainihin yaba shi ta ce sahihi kamar na 2015. Kuma da wannan dokar aka yi amfani da ita, me yasa yanzu za a ce ana son a canza ta?
Nasiru, me kake gani game da wannan doka? Shin kana ganin majalisa za ta yi daidai yanzu in ta ce za ta yi amfani da karfin ikon da kundin tsarin mulki ya bata?
Majalisa tana da wato karfin da kundin tsarin mulkin wato Najeriya ya bata. Abin da majalisa ta yi kokari a gaskiya in za mu musu adalci. Adalcin da za mu musu shine ai akwai kurakurai da yawa a cikin kundin tsarin wato da ta kafa wannan dokoki na zabi wanda sun yi gyaran nan. Kuma abin da zai ba mu mamaki shine ai ba yau suka mika shugaban kasa wannan abu ba, wannan abu an dade da mika shugaban kasa ya aje wannan abu sai da ya ga zabe ya zo daidai sai ya fito yana cewa ƴan Najeriya ba zai yi ya fito da wannan abu a wannan lokaci a sa hannu ba babu lokaci. Ai abin da zamu duba shine lokacin da suka mika shi mai girma shugaban kasa yana da kyau ya zauna i duba inda kurakurai lokacin ya kamata ya fito ƴan Najeriya bayanin ga kurakuran da gani ba wai sai da zabe ya zo ana zabe saura kota biyu shugaban kasa fito ya ce an yi abin nan almundahana a ciki ko kuma an yi wasu babakere a ciki ba. Yana fa magana ne da ƴan Najeriya wanda ƴan Najeriya nan ba duka muka taru muka zama jahilai ba, akwai masu ilimi, akwai waɗanda sun san menene doka. Abinda majalisa ta yi gyara anan shine dole ne a nemi wani injin ko kuma a dakatar da wannan zabe na wannan guri saboda kar a yi almundahana, a nemi ainihin shi wannan injin mashin din a ci gaba ko kuma a dakatar da wannan zabe a wannan guri da babu wannan abu. Tunda an ce Kathrida ne ya zamana ya kamata a ce duk zaben da za a yi to lallai ko da Kathrida za a yi amfani.
Saboda haka kana goyen bayan kenan majalisa ta yi amfani da karfin ikonta ta amince da dokar?
Majalisa yadda shugaban kasa doka ta bashi dama yi amfani da doka damansa, haka su ma majalisan ai dokar ita ta dada basu wannan dama, saboda haka suna da yanci su yi amfani da wannan ikon da doka ta basu su ma su amince da wannan abu. Tunda gyaran nan ai ba yau aka bayar ba, inda wani kurakurai ai tun bai shugaban kasa ya kamata ya fito ya bayani ba yanzu da zabe izo ba aka gano wasu abubuwa waɗanda ba su dace da zaben da ake ba. Abinda muke so ya fito ya bayani daki-daki menene ma gyaran da aka yi a ciki, me da me suka yi.
Ibrahim, kana ganin yanzu in aka ce su amfani da karfin ikon su za su iya samun kashi 2-3 nan na amincewa da wannan doka kuwa?
To kafin mu je wannan gurin, shi shugaban kasa bai rike wannan doka na tsawon lokaci ba domin tsarin mulki ya ce kwana 30, inda ya wuce kwana 30 dokar nan tana hannunsa da tuni ta zama doka a majalisa ta shiga kundin tsarin mulkin Najeriya. Sannan bana jin za su samu kashi 2-3 bisa ga abubuwan da muke gani. Sannan kuma waɗannan ƴan majalisan waɗanda suke hura wuta a yi wannan dokar mafi yawancinsu suna majalisan nan kuma shugabanni ne a lokacinsu. Aka kafa kwamiti na Justice Awais, kowa dai ya san martaba da girma irin na Justice Awais a Electoral Reform Act. Ya fito da dokokin nan ya kawo su aka turo majalisa a wannan lokacin saboda sun ga cewa idan an yi amfani da wannan rahoton na Justice Awais mafi yawanci ƴaƴan talakawa ne za su zama shugabanni. Suka yi watsi da wannan ainihin rahoto na Justice Awais. So kuma mafi yawancinsu suna cikin wannan majalisa, saboda haka son ransu ne wannan abin da suka tura ba za su samu kashi 2-3 ba na abin da ake bukata ta zama doka. Kuma Allah ma ba zai basu su kai ga nasara akan wannan doka ba, saboda wannan doka ainihin in aka yi ta zai hana ainihin ɗan Najeriya cikakken ikonsa ya zaɓi shugaban da yake so.
Nasir, ya kake kallon abin? Majalisar nan za ta iya haɗa kanta wuri guda ta ce yau mun amince za mu yi amfani da ƙarfin ikon da kundin tsarin mulki ya bamu domin mu amince da wannan doka?
Abin da yake akwai shine magana ne na lokaci. tunda yanzu an riga an shigar da rudani da siyasa cikin majalisa. Babu yadda za a samu wannan kaso da suke nema saboda siyasar da aka kawo da kiyayya da kuma a fi shigar da magana a dunkule. Dan abin da ke faruwa yanzu a kasar nan shine ba a barin yan Najeriya su fahimci menene ake ciki. Magana ake fitowa a dunkule sai a nuna wa yan Najeriya a'a yan majalisa sun yi kaza saboda ba sa kaunar shugaban kasa. In kuka amince za su yi kaza to amma an ki awa yan Najeriya cikakken bayani. Me isa za su ki shugaban kasan ko me isa ai abin da zaki lura shine majalisan nan fa mafi yawancin su yan wannan jam'iyya ce da take ci yanzu wato na APC su na PDP da ake magana suna ihun nan sai naga su ne mafi kankanta a ciki ba su da yawa to amma tunda kika ga majalisan nan tana yunkuri ta ce ga abin da tayi kuma ta amince lokacin da ake amincewa da wannan doka a majalisan ai ita jam'iyya mai ci yanzu ita ta furin jayi taya akai inda gaske ne ba sa kaunan shugaban kasan ko ba sa kaunan jam'iyyar da ta shige ciki ba za su yadda har akai ga wannan lokaci ba to amma ina mai tabbatar miki mai hankali i duba wannan doka ya karanta ta cikin natsuwa ya ga me ake nufi maganan gaske ya shine dokokin zabe akwai kurakurai maganan gaskiya wajibi ne a zo ayi gyara
Ibrahim ina mafita kenan yanzu majalisa wani mataki kake ganin za ta iya dauka yanzu
idan da gaske ne suna so su gyara a karkade wannan rahoton na Awais a kawo shi a ajje shi a gyara shi ya zama kundin zaben kasan nan
to me shawara ka to yanzu majalisa ta amince ko a'a a ajje ta
shawara ta da majalisa wannan doka su ajje ta ba son zuciyar su ne kawo su ba ainihin Najeriya ce ta kawo su su sa abubuwan kasa da ci gaban kasa a gaba wanda ɗaya daga ciki shine samar da ingantaccen shugabanci wanda ainihin talakawa suka zaba shine za su yi kokari su yi kuma su tabbatar da cewa an yi wannan abun bisa ga ainihin adalci ba wannan son zuciyar su ba gaskiya
Nasiru me shawara ka ta karshe ga majalisar kasa?
Shawara ta ta karshe a gaskiyar magana shine da fari shi shugaban kasa i rike shugabancin shi na Najeriya matsayin sa na shugaban kasa a barin sa can i bar majalisa ita ma ta yi aikin ta matsayin sa na majalisa wannan shine kadai zai fitar da Najeriya daga duk wannan soki burutsu da ake da gutsurutso ma da ake yi kowa a bar shi aikin sa in yan Najeriya ba su gamsu da ayyukan da suka yi ba in an ka dokan ba a amince ba to shine amma ba zai yiwu a bar yan Najeriya a duhu ana ta magana nan a dunkule ne har yau ba fito yan Najeriya a fili me da me aka yi gyaran su me da me aka gyara ba
abinda lokaci ya ba mu daman kawowa kenan a yau a madadin Alhaji Ibrahim Musa na kungiyar sa ido a harkar cin hanci da rashawa da ci gaban kasa da Comrade Nasiru Kabir na kungiyar kwadago ta kasa ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin nake cewa ku kasance tare da mu makon gobe idan Allah ya kai mu huta lafiya
to madalla a gaida Madina Dauda yanzu kuma ga Sarfilu ya dawo mana da labarai amma wannan karwo a takaice
to a takaice baba jiya talata prime minister Burtaniya mai ta fuskanci ban koma baya bayan da yan majalisu ciki har da yan aware sama da 100 daga jam'iyyar mai mulki suka kyamincewa daftarin yarjejeniyarta na ficewa daga kungiyar tarayyar Turai wannan kuma baya da gwamnatin ta samu zai mayarwa Burtaniya da wato zai mayarwa Burtaniya hannu a gobe baya bayan da ta ware ranar 29 ga watan Maris domin ficewa daga kungiyar tarayyar Turan haka kuma kungiyar Al-Shabab ta fito ta dauki alhakin harin ta'addancin da aka yi talata a wani hotel mai hadarin rukunin ofisoshi a babban birnin Nairobi na kasar Kenya yan sanda sun ce akalla mutane 15 sun rasa rayukansu kuma har yanzu ba a gama tantance yawan mutanen da suka raunata ba har wani ma wani rahoto yana cewa cikin waɗanda suka mutu akwai wani ba Amurka da wani dan Burtaniya sai dai ministan cikin gida na Kenya Fred Mashengi ya ce yanzu ana zaman lafiya ya dawo ana samu an samu kwanciyar hankali kotun manyan laifuka ta duniya da ake kira ICC a takaice ta wanke tsohon shugaban kasar Ivory Coast Laurent Gbagbo daga laifukan yakin da ake zargin shi da su wannan hukunci dai ya sake mayarwa da masu gabatar da karan kotun ICC baya a shari'ar farko kan wani tsohon shugaban kasa mutumin da shugaban kasar Amurka Donald Trump ya zaba don zama sabon babban attorney general na kasa William Barr ya yi alƙawarin kare mai bincike na musamman akan Rasha daga matsin lamba na siyasa da kuma ɗaukar matakin kan yadda Trump ke alakanta da binciken da ake yi wa wasu na kusa da shi kan dangantakarsa da Rasha da cewa bi ta da kulli ne da yake magana gaban kwamitin shari'a na majalisar dokoki Barr ya ce ban imanin cewa binciken da Robert Mueller ke yi ba bita da kullu bane.
To duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirye-shirye mu na wannan lokaci. Sai can da hantsi za ku je mu dauke da wasu shirye-shirye, inda za ku je wani rahoto akan rusau da kamfanin jirgin kasa na Ghana ke yi domin kare hanyar dogo daga harkokin mutane. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman Sarfila Hashim Gumal da ya taimaka muka gabatar da shirin, da kuma wanda ya shirya ya bada umarni Malam Sidi, da injiniya mu na wannan safiyar Craig Barnes, Baba Yako Mukiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. Shaida Hatsi, salamu alaikum.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.